Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. To har ila yau dai muna waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da shirin ciwon ya mace yayi duba akan su cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa, a cikin watan Mayu ne aka fara gudanar da zaben fidda gwani a lokacin da guguwar siyasar Najeriya na 2023 ta fara kadawa. Kuma bisa la'akari da yadda mata suka yunkuro, mun dauki tsawon wata guda muna tattaunawa a game da takarar mata a zaben fidda gwanin, musamman ma yadda ya shafi arewacin kasar. Kuma mata da dama sun yunkuro a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da karfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zabe mai zuwa a shekara ta 2023. Sai dai kuma tayawa daga cikin matan sun sha kaya, kamar yadda Hajiya Hassana Tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazabar Kazaure a jihar Jigawa, da Hajiya Maryam Kofar Mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya karkashin karamar hukumar birni ta Kano suka shaida mun.
Tabbas mata sun fito takarkaru da yawa a matakai daban-daban, musamman ma kamar mu a nan jihar Kano kusan mu 3-4 ne muka fito takara, wanda na san daga cikin su guda biyu sun janye, mu biyu mun shiga zaben fidda gwani, daya ina jin a karamin hukumar kura Madobe Garin Malam, sai kuma ni da nake a nan cikin birnin Kano. So kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gajiyar zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan ƙasa ta mu. Duba da yadda kusan ni abubuwan da ni la'akari da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa, domin kashi 80% na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa. A iya tunanina na yi nazari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zaɓe, domin wahala ka ga cewar mace tana babakire da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na Roman demokradiya. Kuma duk inda ya mace take zaki ga cewa bata da buri ya gina nata.
Haji Hassana, menene ra'ayinki game da batun delegate?
To delegate zai yanda ƙasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu, kowa na cikin matsi, sai mai tsananin tsoron Allah zai bi doka ya tausaya wa talaka. Ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba, domin mutum zaka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki, amma su ji tsoron Allah. Kada su je kuɗin nan ya sa su je su zaɓi mutum daga baya su bar talakawan mu cikin damuwa da wahala. Ke shaida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa a kan delegates. Ai ba Najeriya kadai take yin zaɓe ba, kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yanda mata da maza suke da jajircewa a wata ƙasar talauci. An sani, amma ka tsaya a kan ra'ayinka. Kamar su ma yanzu duk wani hali da talakai shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar su delegate. To amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancinsu, sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin, wasu ne da suke cikin wahala sai a nada su.
Sannan a ranar 29 ga watan Yunin wannan shekarar ne muka karbi bakuncin yar takarar majalisar wakilan Najeriya karkashin jam'iyyar PDP a mazabar Gezawa da Gabasawa, barista Amina Umul Khair Bibi Faruk.
Jam'iyyar mu dai nan Kano, tun Kano na fi sani, na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fidda gwani, a cikin su kuma a guda uku sun yi nasara, yanzu suna jiran babban zaɓe. Amma a sauran wurare gaskiya a Najeriya ko dan zaman da aka rinka yin, na san mata da yawa sun fito a karkashin tutar PDP. Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani, to dole a dagawa PDP tuta, dan gaskiya ta yi rawar gani da PDP ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yanda ya kamata a yi shi. Ba zancen wai an nada wannan ko an bawa wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji wannan, duk ba a yi shi ba. Kowa fitowa yayi aka gwada kwanji, mutane suka zaɓi wannan ransu yake so.
Na dawo gare ki Hajiya Maryam. A da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara. Yaya lamarin yake a wannan kara?
Gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba. Domin ni a kan kinkaina na fito takara a tsakiyar cikin ƙwaryar birnin jihar Kano, kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗini za ki ga kashi 80 ma maza ne. Domin matan ba su kai ga gacin da za su fito su bani ba, suna jira suna dako su ga na shallake matakin jama'iyya, kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata. So magana yanzu an samu wayewar kai, ba a tunanin mace ko kuma namiji, musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema. Misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema, kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa za ki ga ba guri ne da ake bambance mace ko namiji ba. So magana ce kawai ta wane ne wanda zaka aika ya je ya kai maka sakon, kuma idan ya karbo sakon ya sake dawowa ya kawo shi.
Haji Hassana,
a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da kokarin mu ga an mara mana baya. To amma ko sun dubi al'adun mu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su, gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu.
Kazalika a ranar 18 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022 ne muka tattauna da Honorable Alima Suleiman wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari,
shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano,
da Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media a game da takarar mata da kuma dalilan da suka yi tasiri a kansu.
Haji Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano?
Muhimmin abu, ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito ya ce mataimakinsa shi ne suka amince zai yi takarar gwamnan Kano, da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa. Na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba, saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba, amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba.
Honorable Halima,
in kika duk wannan ƙungiyar gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban, abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri ɗaya, wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shi ne yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance. An ce mana muna da kashi 35, wanda wannan labari ne a baki, babu inda aka aiwatar da shi, babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma ai amfani da shi, musamman a siyasance. Nan muka fi bukatun waɗannan abubuwan, wanda hakikanin gaskiya mun rasa ya zami, mun fito mun yi ihu, mun yi lallami, mun je mun roƙa, duk kamar an shafe da ruwa.
Tsarabu bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso 35 cikin 100 na madafun iko wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni da a baiwa mata, domin mata su samu bada gudunmawar su wajen cigaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawa takara?
Ai, ni zan ce ya yi tasiri kwarai da gaske, saboda ko a Kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban, kuma alhamdulillah sun samu takara, duk da Allah ya ba su wannan takarar. Tunda dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne duk sun tsallake, wanda kowanne taron kin san an yi wasa da dala. To amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abinda ake cewa on oppose ba wani.
Hajiya Halima, wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zabe na fidda gwani, duk da cewa har yanzu ba a kammala ba?
Idan kika magana kalubale, wallahi abubuwa suna dewa, wanda mu har mun fara gaci amma fa ba za mu fa mu ajiye fa, domin duk abin da ka dauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji, dama so ake a ce ka gaji, wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai kiga an dauko fannin addini an ginda akai, da al'adun mu na Hausa a dora a ginda akai, abubuwa da dama a dauko a dora a kansa, wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zabe bane, wanda annan turmutsutsin ike wata ma a wurin zabe take haihuwa, wata da goyo a bayanta komin kankanta tana wurin nan, wata da tsohon ciki tana nan a wurin nan, sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta yi wakilci ɗan uwanta, sai a ce a'a, daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado, da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader. To ya kamata ta ce kujerun nan a fara raba shi biyu, a ba woman leader a ba man leader nasa, sai mu san cewa su adalci suke a wannan wurin, amma ba shi muke bukata ba.
Mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau, amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.